بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو سافير جمعة شاهدو قوتن بقوي شكرة دبو ديل داري هدو دار بين دبيو جريا wanda shine ya dace da 26 ga watan 2 shekara ta 2021 miladiya zamu dora kan inda muka tsaya a karatun mu na al-fusul fi siratir rasul na babban malami al-imam ibn kasir ayau insha Allah ta'ala zamu dora kan magana da malam ya kawo na hukuncin zagin annabi sallallahu alaihi wa sallama a satin baya mun karanta cewa wa man qazafa aishata ummul mu'minin qutila ijma'an malamai sun yanke hukunci cewa duk wanda yayi wa nana aisha qazafi to za a kashe shi ne bi ijma'il ulama akahu suhaili wa ghayruhu sannan wali nassil qur'ani ala bara'atiha qur'ani ya nassanta mana cewa nana aisha kubutacciyar mata ne bata yi abin da ake tuhumanta da shi ba an yi wani lokaci da aka jefe ta da wani mutum wanda kuma wannan sharri ne na munafikai da kullakullan su kowa ya san harkar munafurci shi munafiki kullun burin su ya zai ya bata shari'a hatta sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaurace mata na wani lokaci sai da Allah ya saukar da ayoyi a cikin suratu nur da suke magana akan kubutatta kuma akai haddi ga waɗanda suke wannan kazafi din to daga baya bayan waɗannan ayoyi sun sauko malaman musulunci suka tattauna da gangan duk wanda yayi kazafci nana Aisha to kashe shi ake saboda ya ƙaryata alqur'ani qur'ani yayi bayanin kubutarta to wannan kuma ba wanda yake da irin wannan dabi'a irin masu aqida ta shi'anci in shi'a kenan su ne wadda nana Aisha a bakinsu kamar yadda za su zagi dukkan kafirin duniya haka suke zagin Aisha saboda Allah ya kwashe musu rabo kuma ya sa su a layi na tababbu shi annabi da aka tambaye shi Allah ya sa hadisi Abdullahi dan Amr a duniya wa kafi so sai ce Aisha su kuma yan shi'a wa kuka fiki suka ce Aisha haka shikenan sun dau layi a cikin maza fa wa kafi so yace babanta yan shi'a a cikin maza sahabbai wa kuka fi tsinewa da la'anta Abubakar shikenan ga abinda musulunci yace ga abinda kuma layin shi'anci na kafirci yace wannan yana nuna wani abu yana nuna mana asara ce ba karamar asara ba mutum ya fada layin zagin waɗannan bayin Allah Aisha matsayinta daban ne a cikin sauran matan annabi kimanta daban ne saboda babu matar da Allah ya saukar da ayoyi tattara wasu suna bin wasu a kanta ita kadai in ba Aisha ba shi yasa hukuncin nata ya zama mai tsanani sama da sauran mata mala ya ce wa fi man adaha min az-zawjati qawlani wanda ya kazafi wa wasu matan ba mata ba nana Aisha ba to akwai zance biyu wasu sun ce hukuncin su shi ma kashewa ne wasu kuma suka ce za a yi masa haddi ne na tsumagu na kazafi asalin haddi kamar yadda ku sani a shari'a bulala 80 ne wallazina yarmuna al-musannati summa lam ya'tu wannan suke jifan ainihin wato katangantattun mata kuma basu zo da shuhada ba basu zo da shaidu ba Allah ya ce to fajliduhum 80 jalda a musu tsumagu guda 80 tsumagiya 80 duk wanda ya wani kazafi ya wani sharri akan wani abu bai yi ba yace yayi to Allah kiyaye mu wa kadhalika man sabbahu sallallahu alaihi wasallam qutil haka duk wanda ya bude baki ya kashi ya zagi annabi a ka'idar shari'ar musulunci duk wanda ya zagi manzon Allah kashe shi ake ko neman ma a ce tuba ma ba ai ba za a zo a ce ka zagi annabi ka tuba a ba ai la yustatab ana jin ya zagi annabi hukuncin sa kawai sare wuyansa hada huwa hukmul islam fihi wannan shine hukuncin musulunci a kansa saboda matsayi da daraja annabi abun mamaki a rubuce-rubuce da maganganun malamai hukuncin zagin annabi ma ya mafi tsanani akan zagin Allah in mutum ya kuskura ya zagi annabi to hukuncinsa jininsa ya zuba a zubar da jininsa damuhu hadar na yi muku bayanin mai ake nufi da zagi shine aibantawa shine zagi ba wai dura ashar ne kadai zagi ba a'a ka aibanta mutum wannan shine zagi namiji yake ko mace rajulan kana aw mir'a lil ahadith al mutadhafirah fi dhalik allati yatulu dhikruha ha huna saboda akwai hadisi masu yawa al mutadhafirah akan wannan hukunci bala yace ambatan hadisan nan anan zai yawaita shi sa ibnu taymiya Allah ya masa rahama cikin malamai sunna littafi guda yayi asarimul maslul ala shatimir rasul zararren takwabi akan wanda ya zagi annabi ya ta kawo maganganun malamai na musulunci qadiman wa hadisan da suke bayani dangane da hukuncin zagin annabi ko musulmi ko kafiri in kafiri ne ya zagi annabi duk inda yake sai an kamo shi an kashe shi akwai wani mutum da ake ce da shi ibnu khatal a zamanin annabi mutum ne ba shi da kirki sai je waƙe waƙe zagi annabi a cikin waƙa ya sa yara yan mata su yi waƙa ana ta yi wa manzon Allah zambo annabi ya ce a kamo shi tun sai ya halatta ya je ya gudu ya je ɗakin kaba ya makale a ɗakin kaba aka ce haccan in ya je ku kamo shi ai mutum baya zuwa zai ta'addanci ya je ya makale a ɗakin kaba saboda an ce wa man da khalahu kana amina sahabbai suka ce hadha ibnu khatalin muta'alliqun bi astaril kaba ga ibnu khatal ya je ya shiga rigar jikin ka'aba ya rata ya ɓuya ya gama zagin annabi ya ci mutuncinsa ya sa 'yan mata sun yi masa waƙa sun ɓata shi ya kuma shiga ɗakin ka'aba wai ya ɓuya aka ce a kamo shi to irin wannan ba ni sunan shi nusus ga sunan a rubuce a ajiye wannan yana nuna mana kima da matsayi da darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan al'ummar da yanda Allah ya tsare masa darajarsa kuma dole ne al'ummar musulmi su za su fito su ba shi kariya idan suka kyale wannan tsarin na kafirci na tura wannan to ba abin da ba za a yi wa annabi ba su ba komai bane da ka zagi manzon Allah su a wajensu za ma su iya zigawa ma a zaga masu taimaki masu zagan ma da sauran mulhidai 'yan ta'adda maƙarnata masu ƙin Allah dan an zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ba komai bane a wajensu kira musulmi ne ya kamata su ta huzuzuta tsarin haɗarin zagin annabi kuma su ba shi kariya fa yawwa lalle ne musulmi su ba manzon Allah kariya azabu annabi والذب عن عرض النبي باو النبي كاريا باو من باو متنتي منزل الله كاريا كو ina ne duk inda musulmi yake ba sai ka ba sai ka saurari wani jawabi ba wajibi ne ka bawa annabi kariya da ranka da dukiyarka da duk abin da ka mallaka amma sai ana tabata lokaci ana cewa kaza ana cewa kaza ana delay tactics ana prolonging din abubuwa a tsawaita su a jinkirta dan a cusa musulmi bakin ciki da bacin rai kuma a nuna musu kaskancin su ya ishi musulmi ci baya da kaskanci a irin wannan zamani a yi rayuwar da wani zai bude baki zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ganin sa yana rayi ya ishe mu kaskanci karfin mu ya kare kenan ci bayan ya isa kowa yana da daraja da in ka zage shi ka bata shi yaje ya kai ka kotu akwai kotun da za ta yi mai hukunci in ka zage wani amma yau mun rasa wace kotu ce za ta zo ta yi hukunci an zage annabi ko kuma suwaye za su taimaki kotun da za ta yi hukunci ga wanda ya zage annabi babu shi yasa muke cikin masifu muke cikin bala'i wannan bawan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi tallahi taba kimarsa jawo bala'i ne ga al'umma min haythu la yash'uruna ta inda ba su sani ba Allah yakan iya fushi da mu ya dora mana masifu mu ita fama da su da bala'i kuma mu kasa gani daga ina abin yake sai dai mu ta zagin juna a zagewa ne bai yi ba a zagewa ne bai yi ba masifa daga wancan sai wannan daga wannan sai wannan duk mutane ana cikin rudu da damuwa ana cikin wannan bala'in kuma ai ta mutuwa wani ya fadi ya mutu ya tafi a haka da bakin ciki wani ma ya fadi ya mutu ya tafi a haka da bakin ciki mun kasa samun meye zai mana mun kasa gane kuma meye damuwar mu komai ya lalace Allah ya mana afuwarsa yana daga cikin wato abubuwan da Allah yake nuna wa mutane na bakin ciki idan ka samu nisan kwana a duniya ke idan kai ta ganin wannan abun bacin rai ba kuma yanda za ka yi kaga mutane suna mulki suna shugabanci kwata-kwata babu tunanin addini a cikin sha'aninsu kwata-kwata musulmi ne suna sallah amma ba a musu maganar addini a mulkinsu saboda tsarin mulkin kwata-kwata ya cire addini ya cire magana addini ya cire tunanin addini a masallacin ma su zo su yi addini ba za su zo ba sai mutum ya gama mulkinsa sai kuma ya fara dawo muku da ɗan gajeren carbinsa mai 33 ana shimfiɗa masa ka sallaya a kafi a gaban masallaci a bayan liman ya cuci mutane ya hana su sahun gaba ya zo ya zauna kayan banza mara amfani saboda lokacin da ya kamata ya mutane amfanin bai yi ba suna sane suna bautar wasu suna bautar ra'ayin wasu an jefa mu cikin ci baya cikin kaskanci cikin wulakanci ba a ma jin tsoron musuluncin da musulmai kuma ba a jin tsoron hukuncin da za a yi yanzu ka duba nan abin da na faɗa na yi bayani satin da ya wuce muna ta bayani don sai an ɗau hukunci ba za mu yadda ba abin da aka yi wa musulunci a ɓilliri ɗin nan a jihar Gombe kurin sarki ya mutu kurin daga mutuwar sarki musulmi ba su ce komai ba abin da aka ce gwamna ya bada a kawo masa kamar yadda aka saba majalisar naɗa sarki ta kawo masa proposal na mutanen da ake ganin za su iya sun cancanta aka kawo mutane guda uku a cikinsu akwai musulmi kurin daga kai list ɗin akwai musulmi a ciki kurin suka ji suka fara kashe mutane ya inda musulunci yake da gata duk masu kuɗin garin musulmi ne har ne baya sana'a sai dai je gona ya ci uban wahala ya aikin gwamnati ya zo ya kashe kuɗi duk shaguna na arziki na musulmi ne suka bi sai da suka ƙone shagunan suka sace kayan suna satar kayan kuma suna ɗaukan hoton kansu suna nuna duniya suna ƙone wanda za su ƙone kuma suna nuna duniya kuma ga jami'an tsaro kowa yana kallo da motocin 'yan sanda da waye duk ana gani saboda kaskanci musulunci ya kaskanta a Najeriya haka kurin suka yi ta bin mutane suna kashewa musulmi sai gudu suke musulmi da suka ga musu arziki suka zo masallaci suka je gidan wanda ake tsammanin abana din suka jefe jefe suka illata matarsa shi kuma ya gudu suka hana yin sallar juma'a wannan juma'ar a arewa a ce akwai wani gari wai da wani arne wai zai hana wai a sallar juma'a suka hana a wannan juma'ar wallahi ba a sallar juma'a ba suka ta kashe mutane suka suna daukan hoto suna bunka masallaci masallaci ya kai bin wannan rafkeken masallaci an kashe miliyan kudi dake kofar fada suka faffasa gilasan suka dauki qur'ani suka kunna masa ashana suka wulakanta suka dauko karnuka da aladu suka ta yankawa a ciki irin wannan wulakancin ake mana an samu dama muna fadin wannan saboda hukuma ta rinka yin adalci a cikin lamarinta rashin adalci shike kawo rashin zaman lafiya in wani ya rashin mutunci irin wannan bai kamata a zuba mai ido a kyale shi ba su sune mutane yanzu da musulmi ne suke kaza tuntunin da kaji sojoji daga ina har ma daga America ma ce za a gayyato su za su haka suka bunka masallacin nan wuta suka kone shi kurmus ana gani ga mu da tarin yawa ga mu da shuwagabanni ga mu da wane ne amma ina in dai musulunci za a wulakanta sai an gama yi masa kuma abin mamaki aka jera kusan kwana uku ana yin haka ba wani matakin da aka dauka sai da suka gama kone mana dukiya gaba daya suka kakkashe na kashewa masu gudu suka gudu sannan kuma aka zo ana kaza sai da suka jera kwanaki suna wannan abu ga jami'an tsaron suna daukan hoto ana daukan su hoton suna gani kuma abin bakin ciki akwai musulmi a cikin jami'an tsaron wato wannan abu zai buga maka kai ka kasa gane wai me ake nufi ne dole sai an ja mu rikici da rigima a dolan dole sai an samu cikin rigima muna so ko ba masu dole kuma abinda zai baka tunda Allah yi wannan gidan sarauta na musulmi ne tunda Allah yi sarauta da ake musulmi ne gaba daya zuwa ta shi wannan sarkin da ya zo suka yi amfani da siyasa ɗaya daga cikin sharrin siyasa kenan aka yi amfani da siyasa aka dauki wanda ba musulmin ba aka ba kuma aka danne musulmin a wancan lokacin aka ce ku shiru babu komai aka yi shiru aka kyale shi ba a san ranar saukansa ba Allah ya kashe shi akan kujerar sarautar ba tasu bace yanzu kuma an dawo dan ɗaya daga cikin sarakunan musulmin da dashi ya kamata a bawa ba a bashi ma kai amfani da karfin siyasa ko wani abu sauransu aka bawa kafirin shi kuma yana ne yana rai shi ya kamata a ce an bawa kuma yanzu sun kama kone-kone da kashe-kashen mutane to abinda muke ga gwamnati ta tabbatar da gaskiya in za su kare gaba ɗaya sai an nada sarki musulmi a gurin nan in za su kare gaba ɗaya karkaf su kare kuma sai an biya duk dukiyar da suka kona musulmi sai an biya da rayukan da suka ce sai an biya mu diya gaba ɗaya idan ana kyale suna wannan abun to an bude musu kofa can kaza can kaza can kaza ga irin kaskanci da arnan kasan nan suka yi mana a jiha kawai sai gaba su wani majority sai a ce wai dole wai deputy gwamna wai alkawari wai su ne gwamna musulmi deputy gwamna kirista a dole kawai wannan automatic ticket a ba su daga ina waya faɗi wannan a demokradiyyar waya faɗa ita kanta demokradiyyar karantse kuke mata ku karya ta ba ce akai the majority carry the vote ba majority carry the vote masu yawa su suke daukan ƙuri'a to a bari a buga mana a gani amma an kafa doka ka'ida dole ba kara ba mutunci ba sani ya kamata mai musu addu'a waɗanda suka rasu Allah ya ji kansu wanda suka yi asarar dukiya Allah ya mayar musu duk inda musulmi yake kuma ya rinka zama cikin kimti yawwa ya zauna cikin kimti duk inda zaka je koma me zaka yi ka rinka raba kafa ka je ka ɗebi karfin ka gaba ɗaya ka zuba cikin makiya duk jarin ka gaba ɗaya ka zuba dare ɗaya za su zo su kone arzikin su kace ka su kashe matan ka duk abin da yake faruwa kenan a kudancin kasar nan ita bin mutane ana make su wai yanzu a ce wai a garin Ibadan wai ana bin Bahaushe ana masa koran kare a Ibadan ba abu Bahaushe da gudu ana abin nan ana masa koran kare duk sun tattara sun je sun buya a gidan sarkin Hausa kamu muna raye cikin tozarta to dama annabi ya faɗa in kuka bar Allah ku ji wannan zance in kuka bar Allah to za ku ga wulakanci wallahi za ku ga azzul za ku ga alhawan Allah yace annabi yace wala yanzi annallahu Allah sai ya cire wato kwarjinin ku azukatan abokan gaban ku kwarjinin ku Allah zai cire shi daga abokan zukatan abokan gaban ku za su ga ba sa tsoron kowa ba sa jin ta kowa wai bai rabe wai a Najeriya zai bi wai musulmi yana ta kashe shi wai saboda tsabar shi hankali wanda musulmi a lissafi sun fi yawa a cikin Yarbawa an shigar da tsiya kawai da gangan kawai ai ba daidai bane wannan kai dai kamata ka zo ka ba addininka kariya ka taimaka wa addinin kariya haka suke taimana a ƴan sassan nan ba alaƙar ƴan sassan da addini suke kokarin su juya abin ya zama addini suke ta kona masallaci suke ta kashe mutane duk inda aka yi musulmi ba haushi a ta yanka shi a kona musu sireloli a kona musu dukiya a kona musu kasuwanni ai kaza me alaka ba alaka so muna kira ga hukumomi su rinka duba irin waɗannan abubuwa suna yin adalci a cikin sha'aninsu kuma duk wani wanda yake da wata kujera ta mulki ko ta sarauta ko wani abu a ƙasar nan wallahi tallahi sai Allah ya tambaye shi muna gaya muku wannan wallahi mutum in yayi wasa sai yayi asarar lahirarsa akan kujerar da yake wallahi sai kai asarar lahirarka ka tashi baka da komai saboda kana ganin zalunci ka ikai magana kuna tsoron mutanen da bai kamata ku ji tsoron su ba kun fi su daraja kun fi su matsayi kun fi su kaza kun fi su kaza amma ba za ku iya magana ku nemo wa al'umma ku yanci ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ta kawo waɗannan hadisai ne don ya tsare jinin mutane da mutuncin mutane in har za a ce zagin wani zai sa a kashe wani to kaga kar ai zagin kenan kazafi ma wani zai sa ai wani tsumagiya 80 a musulunci kenan don ai protection na wato mutunci na mutane kar wani ya zage wani kar wani ya ci mutuncin wani kar wani ya wulakanta wani to ina ga wanda za su zo su kama su yanka ma gaba daya a kashe ma فمن ذلك حديث ابن عباس في الأعمى الذي قتل أم ولده أكون مكافو دي جي كشي ما تسا بي وسا ما هي في رئيه ينسا لما وقعت في النبي صلى الله عليه وسلم اتوانا بي ور زواتي تزاجي النبي مكافو دي جي كشي ما تسا ورئيه ينسا بي و يا أكا جي يا جي تتنا tana zagin annabi taji mutun ne musulmi yana da matarsa ku yanga baiwa har ma suna da ƴaƴa da ita kawai sai ji tana bude baki tana zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun ya kammale ta ya kashe ta mai gudu ba yace gani nan aka ce yaya aka yi ce zagin annabi tayi sallallahu alaihi wasallam wa zikr zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam aka kawo labari annaba kace ai kaji abin da makahon nan yayi abun mamaki makaho ya iya kashe mutum yace ai matsayin annabi ya wuce wannan ai aka cewa annabi kaji manzo Allah ce ala ishadu anna damaha hadarun ku shaida jininta ya zama na banza an zubar da jininta a banza hadisin imamu abu dawud da ya ruwaito shi da imamu nasa'i da sauran malamai da imamu dabrani da imamu hakim da daruqutni da imamu albayhaqi kuma isnadin salaba asabihi wannan dalili ne karara da yake nuna cewa duk wanda ya zagi annabi jininsa to tsiyayayyen jini ne na banza bai shi da amfani babu haddi babu wani diya a kansa kwata kwata saboda daraja annabi da kima annabi yanzu misali akram kallahu masu zuwa suna faɗin maganganu da batanci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su fake da suna addini yanzu at least fa ko kirsa ar ne fa an bashi addininsa anan yanzu wani zai zo ya kira addinin annabi Isa yana zagi yana aibantawa yanzu akwai wani musulmi da za a goyi bayansa yazo ya shiga addinin kiristanci yazo yana dauko mutanen su masu mutunci a idan su yana zagin su yana bata su ko yana buga misalai na banza akan su kirista ma fa an kyale shi addinin sa ba tare da an taba masa abin nan su ba amma mu musulmi sai a hana mu sai a rinka zuwa inda ba a zuwa waɗanda ba a so a taba waɗanda ba a so a batanci a gari sai mutum ya zage su kuma a ce wai za a dauka masa lauya wannan wani rashin hankali ne ai sai ka kyale mutane su addinin su kai kai naka kuma yanzu irin wannan mutane suke cike da shirka a cikin addinin su shirka da bautan wani Allah bautar kabari da kade kade mutumin da yake makidi ne mawaki ne mai bautar kabari har ya iya bude baki ya bata annabi ko ya ce wani abu ga matan annabi ko ya kira wani sahabi guda ya ce wai kare ya fi shi a gari irin na Kano ai rauni ya gama karewa musulmi rauni ya gama karewa kuma karfin mu ya kare wallahi rauni ya shige mu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shuba yace daga Tawbatul Anbari daga Abi Asawar daga Abi Barza anna rajulan sabba Abu Bakr fa qultu ala darabtu unuqahu wani ne ya zagi sayyidina Abu Bakr a can lokacin Abi Barza yake cewa in sare wuyansa kaji fa Abu Bakr ya bata tun a wancan lokacin wani yace ya in sare wuyansa fa qala ma kanat li ahadin Abi Sawar ne kai yake fada yace ba wanda ya cancanta an zage shi a sare wuyansa ba da Nabi sallallahu alaihi wasallam in ba imam in ba manzon Allah ba ma'ana yana so ya ce mana idan annabi ya zaga taki a sare wuyansa kawai Imam An-Nasa'i da Imam Al-Baihaqi shiraitu wannan hadisin da isnadi ingantacce da Imam Ahmad da Tayalisi da Abu Ya'la وروى ابن عدي من حديث يحيى ابن اسماعيل الواسطي جاءت روايه دغا يحيى بن اسماعيل الواسطي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه قال لا يقتل احدكم بسب احد الا بسب النبي صلى الله عليه وسلم با كشي وني ان يزاغي وني سي دي ان يزاغي النبي دكنا انا كامن دليلين نا وند يزاغي النبي كشي شي اكي يي zai iya yiwa a samu lokaci wani yanayi ya zo wani ya bude baki ya zagi manzon Allah hukuncin sa a musulunci a sare wuyansa yawa sai kuma yan constitution su kuma sai su zo su yi bayanin me hukuncin constitution akai amma muna magana ne yanzu a shari'ar musulunci inda ana dabbaka musulunci alƙalai da suna dabbaka shari'a babu dogon turanci duk wanda aka tabbatar ya zagi annabi aka bincika aka tabbatar ya zagi annabi ko ya aibanta annabi to kurin a sa wuga a sare wuyansa a wuce wurin ba shi ake duba ba daraja annabi ake duba wani ji abun mamaki fil munasaba ji da dare wani babban mutum mai shari'a ne haka babban mutum a ƙasa ya kira ni muna magana yace wannan abubuwan da ake suke ta faruwa mallan sai dai ku ta wa'azi a ta wayar da kan musulmi su gane wannan yace cikin yaran da suke zagin Allah din da masu zagin musulunci akwai yara da suke yan atheist masu ridda su ridda su zagi Allah su zagi addinin musulunci sai Allah ma ƙarya ne babu wani sauran akwai wanda aka kama shi saboda ya tada hankali aka sa aka kama shi sai ga ƙungiyoyin nan na turawa suna ta turo takaddu wa gwamnoni na jihohin waɗannan yaran da waye da sauransu cewa lallai fa a cikin waɗannan yaran a ciki suna ta rubuta yana da yanci yana da freedom of speech freedom of expression so bai kamata a kama shi ba kaza da sauransu to in ba shine sai shi mutum yake cewa yace in banda mutanen nan masu rena mu raunin mu ya kai rauni ba mu da kasar mu da jihar mu kuma addinin mu aka zaga kuma dan cikin mu ne wannan abu amma wani a nesa yazo rubuto takarda suna taimakon irin wannan ta'addancin da rashin mutunci mu kuma mun lura da zaman lafiya da kwanciyar hankalinmu shefu mana komai akan mu bar mutum ɗaya na mana barna yace in banda sun rena mu to shi annabi bai da yanci mu addinin namu bai da yanci shi bai da freedom shi bai da protection bara ba addinin mu kariya ba shi ko shi annabin namu shi ma is human being ai ai shi ma mutum ne ai to shi bara a kare shi ba shi yanzu duk wanda ka zaga fa zai iya kai ka kotu yace bai yadda ba sai an bi mai haƙi to shi annabi bai da haƙƙin in an zage shi musulmi su kai kotu su ce abi musu haƙi sai a ce wai a kyale mai zagin musulunci mai a kyale mai zagin annabi kawai neman dai a tada zaune tsaye a tada rikici kuna tsammanin za mu zuba ido mu kyale mutane su zo suna zagi mana addini mu kyale mutum ai me zai yi ku daina bata kanku lokaci
kai hukunci kawai. Amma maganar mu zuba ido, wani yazo ya kira annabi mu ya zaga. Muna fatan kada Allah ya kai mu wannan lokaci, da wannan lokacin gwanda ya dauki ranmu muna kabari muna imani insha Allah. To akwai kenan, akwai masu angiza wutar abin kenan, akwai masu daukan nauyin abin kenan, ko ya fito fili ko aboye. Waqad sannafa fi dhalika Sheikh al-Imam Abu Isma'il ibn Taymiyyah kitabahu As-Salim al-Maslul ala man sabba ar-Rasul. Wannan littafi ne Ibn Taymiyyah gaba daya akan zagin Annabi aka yi shi, nayi bayani. Wa huwa min ahsani al-kutub al-mu'allafati fi dhalik, yana cikin littafin da suka fi kowanne kyau da aka rubuta nan gane da ba Annabi kariya. Lalle daliban ilimi su kokari su nemi wannan littafi As-Salim al-Maslul na Ibn Taymiyyah, yana magana ne akan zagin Annabi. Mas'ala. Wa kana min khasa'isi sallallahu alaihi wasallam annahu idha sabba rajulan laysa bidhalika haqiqan yuj'alu sabbu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lahu kafaratan anhu. Wa dalilu ma akhrajahu bi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma inni ittakhadhtu indaka ahadan lan tukhlifahu innama ana basharun fa ayyul mu'minina adaytuhu aw shatamtuhu aw jalattuhu aw la'antuhu faj'alha lahu salatan wa zakatan wa qurbatan tuqarribuhu biha ilayka yawm al-qiyamah. Allahu akbar. Annabi kenan shi manzo Allah wani tawadu'u da kankan da kai irin nashi, ya daga hannu yayi addu'a yace in har ta kama ya Allah, duk wanda ta kama har na zage shi ni. Yanzu fa ana ta magana kar a zage shi, kar a zage shi. To shi kuma abu mamaki yace duk wanda ni kuma na zage shi, to ya Allah ka sa wannan zagin ya zama kafara a gare shi, ma'ana karka masa ukuba da zagin da na masa din, ka sa ya zama kafara a gare shi. Ya kawo hadisi yana cikin khususiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, idan har annabi ya aibanta wani ko ya zagi wani, to wannan zagin da annabi ya mai ko aibanta shi da yi, Allah ya juya masa ya zama kafaratan anhu, kamar yadda ya zo cikin Bukhari da Muslim riwayar Imam Abi Huraira Allah kara masa yadda, annabi yana cewa ya Allah na yi alkawari a gare ka lan tukhlifahu, ina fatan ba za ka warware mun ko ka saba mun alkawarin nan ba. Ni mutum ne, duk wani mumini da na cutar da shi, ma'ana ana nufin in annabi ya zagi wani ba da haƙƙi ba, ka gane, in ya zagi wani ko ya aibanta wani ba da haƙƙi ba, duk wani mumini da na cutar da shi ko na zage shi aw shatamtu aw jalattu ko na yi masa tsumagiya bai cancanta ba ko na la'ance shi, to faj'al halahu salatan wa zakatan, ka sanya wannan ya zamanto wato tsarki ne gare shi, addu'a ce gare shi, tsarkaka ne gare shi, kusanci ne da zaka kara masa kusanci zuwa gare ka ya Allah ranar tashin kiyama. Hadisi Imam al-Bukhari da Muslim. Malai yake cewa wali hadha lamma zakara Muslim fi sahihi fi fadli Muawiya awrada awwalan hadha al-hadith. Imam Muslim yayin da ambato hadisi da yake magana akan falalin Muawiya ibn Abi Sufyan, sai ya fara kawo wannan hadisin da farko, sannan abun mamaki falalin Muawiya zai, to sai ya kawo wannan hadisin Imam Muslim, sannan kuma sai ya kawo hadisin la ashba Allahu batnahu, wata rana annabi ya taba cewa akan Muawiya kada Allah ya kosa da cikinsa, ma'ana ya ta ci ya ci kai ya koshi. Malai ya ce fa yahsulu minhuma maziyatan li Muawiya radiyallahu anhu, wannan addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa, to sai ya zama matsayi ne a gare shi, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kalma a kansa, kuma ga abin da manzon Allah shi ya faɗa a cikin hadisi, to sai ya zama wannan ya zama ci gaba ne ga Muawiya, su kuma ɗan shi a makiya in sun zo zagin Muawiya su ce ai gashi ma annabi ma ya zagi Muawiya kuma alhali annabi ya faɗa duk wanda na faɗo ta kalma a kansa irin wannan kalma ta aibantawa Allah ka miyar masa da wannan ya zama daukaka ce a gare shi ci gaba a gare shi duba Imam Muslim da yake malami ne sai ya fara kawo wannan hadisi da farko dan ya nuna imamarsa ya Allah duk wanda annabi ya ce masa kaza ya ce Allah ka sa wannan ya zama daukaka gare shi sai kuma ya kawo hadisin la ashba Allahu batnahu to wannan shine ilimi malamai masu tsoron Allah suna yin karatu suna ganewa suna yi wa mutane bayani na gaskiya na ilimi irin yadda wasu malaman da suka gabace su shekaru ɗaruruwa suka yi bayani sai su yi musu sharhi akan haka amma ba wai mutum ya zo ya zauna akan kujerarsa mahaukata suna ta masa ihu yana ta hauka ba yana ta rashin hankali yau jahili da mun duba malamin da ya zo ya biya jahili suna masa ihu ya biya su ai ya je faɗa rami su da ba gane abin da kake faɗa suke yi ba su kawai jarunta suna ga kai jarumi ne kawai kai ta mutane hauka ka je ka cake kai ta hauka wa mutane wannan yana nuna mana imamati Muslim rahimahullah matsayi na imamu Muslim Allah ya masa rahama Allah ya ɗauka shi to wannan kenan sai kuma wa minal jihad sai babin da ya zo akan magana jihadi dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mas'ala wa kana idha labisa la'batal harbi lam yajuz lahu an yaqla'aha hatta yaqdi Allah amrahu shi manzon Allah malam sallallahu alaihi wasallam duk ranar da annabi ya ɗauki rigarsa ta yaƙi shine la'matal harbi kayan yaƙi ya sa bullet proof ɗinsa misali ko ya sa kayansa silke na yaƙi to baya fa cirewa sai an je an fafata sai kuma Allah ya yanke hukuncinsa abin da ya faru amma maganar ya ɗaura ɗamara ya shirya ya ja da baya baya yi wannan hukunci ne Allah ya dora a kansa li hadisi yawm Uhud lamma ashara alayhi jama'atun min almu'minin bil khuruj ila aduwihi ila Uhud fa dakhala fa labisa la'matahu saboda hadisin da yazo ranar yakin Uhud mu'minai suka bashi shawara cewa ya rasulullah ya kamata mu fita kada mu bari abokanan gaba su zo har garin mu su burkushe mu annabi ya ce haka za a yi ku suka ce kwarai kuwa ya shiga gida ya ce to bari in fito yana fitowa sai a ganshi da kayan yakinsa a jikinsa a'a falamma kharaja alaihim qalu ya rasulullahi in ra'aita an tarji bayan ya shirya ya kimtsa ya fito sai suka ce ya manzo Allah muna ganin to ko zaka koma gida kawai ai gwanda ka koma gida fa qala innahu la yanbaghi li nabiyyin idha akhadha la'matahu al-harbi an yarji hatta yuqatil yace ai bai dace ba ga annabin Allah annabi na Allah ya shiga gida ya kimtsa ya sa kayan yaki kuma ya koma gida ai sai ya ji an fafa da ai yace ai ina ai wannan ba harkar annabawa bace ai tunda kuka ce in shiga in kimtsa na shiga na kimtsa to sai dai mu tafi abokan gaba nan ba guduwa suke ba kuma suna nan kuma in koma gida to wannan shike nuna mana jarintakar annabi ya fita ta fita kowa bai kamata ba ga annabin Allah ya riga ya sa la'matal harb rigar yaki kayan fada kuma ya koma ai annabi ba wai ga magarin mutum bane ai mafi jarinta a cikin mutane ake sawa shi yasa babu wani annabin da aka rawaito wai akwai tsoro a cikin shi annabi saboda san tsoro ba tsoro ne ba san da shi ba sai dai hikima sai dai basira alhadisu bi tuli zakarahu ashabul maghazi malamai da suke bayanin tarihi na yakukuka duk sun faɗi hadisin da tsawonsa wannan yana nuna mana ya koyan uwana wato strategiya ta yaƙi a duk lokacin da mutum ya wayi gari ko musulmi suka wayi gari suka ji labarin abokanan gaba suna can wani wuri suna kulle-kulle za su zo su kawo musu farmaki to ba zama za a yi a ce a shiga masallaci a ta addu'a ta roƙi Allah ba na'am a ta addu'a roƙi Allah sannan a kimtsa kuma a fita a je a rufe gari kwarai kuwa ba zama za mu yi su zo su murƙushe mu ba in an ji labari a wuri kaza ana kulle-kulle ana kaza ana kaza ana kaza to kimtsawa ake wannan a tsarin yaƙi haka yake wanda kaga irin wannan jami'an tsaro da suke harka ta yaƙi ya kamata suna karanta sira annabi su koyi wato tsari na yaƙi wanda daga Allah yake ba wai mu zo mu zauna muna ji sun taho sun kusa isuwa to sun taho sun kusa isuwa to a shirya a shirya ai fita za ku ku tare garin ku ai kar su shigo ciki in suka riga suka gama shigowa gari azan ce ya kare za su iya katse muku wutar lantarki za su iya katse muku ruwa za su iya zuwa su kakkama wurare masu muhimmanci su hana ku fita amma an kun je kun tsare garin ku tura samari matasa majiya karfi zaburar da mutane a ce garin ku za ku kare al'ummar ku za ku kare haka ake yi ba wai mu zo mu zauna a ta kashe mu ba ban sani ko kuna fahimta na maganar ka zauna ka ji labarin abokin gaba sai ya zo har gida ya same ka a ba daidai kamar yanzu barawo ne ba kana ji yana ta balle maka koba ya ku shigowa kana zo kana cikin kuriya ɗakin ka gefen matarka ai kimtsawa za ka yi ka nemo karafunan ka karata ya kai ma sai ka fito ka samu wani guri ka rabarbashe shi ka ce fa 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 wai a dani tukunna ka tashi gurin tukunna warai kuwa sai ka jira da dadan ana gudu amma ka zauna kana gefen matarka kana kwance kana jira su zo su rutsa ka ai karka bari a bude maka kofar gida ai ai shi yasa ake so mai gida yana sama ai yana hango komai ai warai kuwa da kaji wani abin kaji zurga zurga ta yi yawa an wuce an dawo an wuce an dawo sai ka ce kai baccin nan ya isa haka sai ka tashi ka kimta haka ake ka daidaita al'amuran tukuna eh kaji wani man Allah da aka kawo mai farmaki sai ya sa matarsa ta yi tsaron shi kuma ya tsallaka katangan makota kaji ya kamata a koya mutane jaranta rai kwaya ɗaya ne wallahi kuma idan ka tsaya iya kokarin da kai sai Allah ya taimake ka in aka zo maka dan abin da kake da shi na tanadi kai amfani da shi daman kuma asalin bai kamata mutum ya zauna bai tanadi ba a kwarai da gaske a irin wannan zamani ai ko wata gora ce lafiyayya ka gyara ta ka shimfiɗe ta a gefen gadonka haka saboda ko wani mahaukacin kare ne ya shigo maka gida ai ka kaga yadda za ka yi shi ballanta mahaukacin mutum haka ake yi to kaga wannan duka za mu koyi wannan a cikin tsarin yaƙin annabi a nuna mana jarunta a nuna mana kare mutunci da kare kai yanzu irin wasu kashe-kashe na wulakanci da ake mana a nan arewa rashin mutunci da rashin abin nan wasu yan tsirarin mutane kawai su zo garin mutane su kori kowa ga matasa majiya ƙarfi ga lafiya ga wane da sauransu sai a koya musu jarunta a ce ku kare garinku ku kare unguwanninku yanzu guraren da suka ɗauki irin wannan tsarin ai kaga sun zauna lafiya akwai inda wallahi ba a yi gitta musu ba a yi gitta ya wani ɗan ta'adda waye gitta musu wallahi bai sai gitta ba saboda sun kimtsa sun haɗa kawukansu lokacin da kuka kimtsa kuka haɗa kanku Allah zai taimake ku amma mutum ya zo ya zauna yana jiran wai a yi waya wai a turo wai jirgi daga gari kaza wa zai turo maka wani jirgi mai jirgin ma yana can yana ta kansa ka kimtsa ka yi iya abin da za ka iya yi in ka mutu ka yi shahada annabi ya ce man kutila duna irzihi fa huwa shahid wanda aka kashe shi dan kare mutuncinsa kana kokarin tsare mutuncinka ka yi shahada ka kare dan kar a ci ma mutunci kace za ka yi iya kokarin ka kar a ci mutuncinka sai ka aka kashe ka kai shahada wa man kutila duna malihi fa huwa shahid wanda yazo kokarin kare dukiyarsa da arzikinsa wani kaga yazo zai illata ka arzikinka zai raba ka da arzikinka ka shiga kuka fafata Allah ya kaddara ya fi karfinka ka mutu kai shahada duk zunubinka gaba daya an ɗebe maka an lauda masa haka yake a cikin hadisi dole ne mu kare iyalanmu dole ne mu kare ƙasarmu dole ne mu kare dukiyarmu dole ne mu kare mutuncinmu duk wanda ransa ya salwanta a cikin kare ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa annabin rahama ya ce fa huwa shahid yanzu sojojinmu da suke tafiya ana tura su suna kare al'umma suna kare rayukan mutane in mutum ya tafi da kyakkyawan niyya don ya kare al'ummarsa ya kare jama'arsa ya kare mutuncinsa ya yi shahada saboda man kutila duna irdihi wa man kutila duna malihi annabi ne ya faɗa kokarin kare dukiyarka kokarin kare arzikinka kokarin kare kaza kai shahada to amma an sa wa mutane tsoro an sa musu firgici ba dan komai ba saboda su ma sun ki su ji tsoron wanda ya kamata ji tsoron su shine Allah tunda muka ji ba ma jin tsoron Allah to sai Allah ya sa dan karamin abu ya ta wahal da kai karamin abu wallahi tallahi mallam idan ka tsaya a gidanka ba ko Allah ne baka bi ba a gidanka wallahi yaro karami a gidanka sai ya ta juya ka wallahi ya gagare ka ba yanda zaka yi da shi kana jin tsoron ka shiga sha'anin sa saboda kai wannan ai kaza kaza amma an ka bi Allah kana da Allah a hannunka ai kowa za ka ganshi a kasan ka yayi saboda Allah zai baka kuwa amma yayin da mu ba mu bi Allah ba to sai Allah ya dauko kaskantacce wanda bai kai ka ba ya gige ta ka kuma bayan da zaka yi shikenan kaga mutun ya gama zaluncin sa baya tsoron Allah yana cutar mutane yana zaluntar su amma sai Allah ya jarabe shi da wata yarinya karama budurwa da yaje auro a wancan garin ita take juya akalar sa haka ne mana duk masu barazanan duk ba muna da labarin al'amuran su ba ya zama addiya addabi mutane an rasa yanda za a yi da shi ya daure wanda ya ga dama ya wulakanta wanda ya tozarta da wanda ya ga dama amma wallahi kana kama kafar can gurin da kaje gurin mace ce sai a ce a inda kana so harka ta tafi to ka je ka gana da kaza shikenan haka Allah yake sha'anin sa sun gama maka jiniya an gama maka abin nan kai iska kai waye duk abin da zaka yi ga wata a gida kuma za ta ce ka gama duk abin da zaka zo kuma mu za mu sarrafa yadda zaka yi shikenan shi yasa ku rinka kama na gidan nan ku rinka rike su suna za a samu alheri kwarai da gaske ai kwarai da gaske yawa ban fakira sunan kowa ba yawa nan na san sharrin ku sai wani ya fassara ni ba wanda nake kalla kawai bayani nake na ilimi kuma haka yake yawa ina ga dama daga nan har azan ta bada misalai irin wanda ya tafaru ya tafaru ya tafaru amma ba zan kira suna ba saboda kar an nade mutum a tafi da shi mata kuma Allah ya kara muku daraja da daukaka ku rike gida mata ku rike gida in ku rike gida za ku yi alheri yawa ku rike gida yawa ku kuma ku tsaya ku zuba ido ku kyale wannan kenan fa qala amatu ashabuna inna zalika kana wajiban alayhi wajibi ne akan annabi in dai ya fito to sai ya karisa wa innahu yahrumu alayhi an yanzi'aha hatta yuqatil haramun ne ga annabi ya cire rigar yaki sai ya yaki wa farra'u alayhi annahu law shara'a fi tatawwu lazimahu itmamuhu ala ahadi alwajhain Allahu akbar ga wani kuma wani reshen shi kuma annabi malam in ya fara abu na tatawwu'i sai ya cika akan wani kauli daga cikin maganganu kaga wancan in ya fara abu to yana son ya dawoma yana yi koda kuna nafila ne baya so yayi ya daina yayi ya daina yana kammalawa kamar yanzu misali yana yin azumin nafila ko kuma wata ibada ta nafila to a matsayin sa na annabi daraja su kimar sa ta kai ga tunda Allah yake bi to ya ci gaba da yin wannan abun kada ya yanke ya ce ya daina amma ni da kai ba dole bane ko da yake shi kansa wannan din akan yana buƙatar tafsili da bayani saboda kuma ya halatta wa kansa in ya dauki azumin nafila ya karya dan wata rana yazo yana yin azumi sai aka kawo abinci yaga abincin nan masha Allah sai ya ce a bani abincin nan ya cinye abincin da yana yin azumi amma ya karya shi wannan kuma dan ya nuna yancin tunda nafila ne ba farilla bane dan ka karya azumi na nafila bukata ta sa kai na dauki azumi ka ci abinci ba ramuwa akan ka wannan shine shari'a as-sa'im al-mutatawwi' aminu nafsihi ko amiru nafsihi hadisi ingantacce hadisi hasan kamar yadda su malamai suka bada in sha amda wa in sha afdar in mutum ya dauki azumi ya ga dama ya cika ya ga dama ya kammala to wannan hukuncin ga annabi gaba daya a ce duk abu na nafila in ya fara dole sai yayi wa huwa dha'if magana ce mai rauni ba duka bane saboda lima qaddamna fi sawm kamar yadda muka gabatar akan hukuncin azumi إن النبي فار أزمي ينا إيا كريعوا والله أعلم وقد ضعف هذا التفريع أبو زكريا أيضا وأن ريسان تاوان دا أكشكو دا وأن أبو زكريا ألا مسرهما يا روننا وأن أبو زكريا شين إمام النووي يتشي وأن بايا تكين مسألة دي كما تأكاوت أن النباب واجبي إن شاء الله ساتيم يزوى سي متاشي مسألة تغبا واجب تشين شاورا غا النبي صلى الله عليه وسلم إن زي أبو الله وجب تمسي شاورا سبو دفدن الله وشاورهم في الأمر abunda na fada na daidai Allah ya mana arziki ya bamu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa ya bamu dacewa wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanakallah